Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a Ghana kuwa za a iya kama mu akan Alpha Radio. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Masaurari assalamu alaikum barkanku da warhaka Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Juma'a 1 ga watan Disamba na shekarar 2017 to yau dai ranar 1 ga watan Disamba rana ce da aka ware ta musamman don cuta mai kare garkuwar jiki kuma taken ranar ta yau shine haƙin da kowane bil'adama ke da shi akan hukuma da ta sama masa kiwon lafiya. Saboda haka Usman Kabara na murya Amurka ya tattauna da Dr. Sani Aliyu babban daraktan hukumar yaki da ciwo mai kare garkuwar jiki a Najeriya wacce ake kira da NACA ko kuma NACA a takaice game da kokarin da suke na haɓaka shawo kan cutar ta hanyar haɗin gwiwa da hukumar inshorar lafiya ta Najeriya. Yau take Juma'a ranar da muke ba ku dama ku bayyana mana ra'ayoyinku ba tare da mun ba ku maudu'i ba. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555 kada a manta a sanya alamar tarawa a farko. Za mu kawo muku labarin a takaice amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Juma'a tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn ya amsa laifin cewa ya yi wa hukumomin da ke bincike kan hudasar jakadar Rasha da ke Amurka ƙarya. Wannan amsa laifi wata alama ce da ke ƙara nuna cewa Flynn yana baiwa kwamitin na musamman da ke binciken zargin katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na bara haɗin kai. Akwai kuma zargin cewa gangamin yaƙin neman zaben shugaba Trump na da hannu a lamarin. Wata sanarwa da aka fitar bayan da Flynn ya bayyana a gaban kotun ta nuna yadda Flynn ɗin ke cewa, "Na amince a gaban kotun nan cewa a matsayina na mai imani da Allah abinda na aikata laifi ne kuma ina kokari na gyara wannan laifin." Ana dai tuhumar Flynn da laifi guda, wato na yin ƙarya kan wata tattaunawa da yi ta cikin sirri da jakadar Rasha Sergei Kislyak, laifin da kan iya sa a ɗaure mutum har na tsawon shekaru 5 a gidan yari. Wata takardar kotu da aka fitar a yau Juma'a ta nuna cewa tattaunawa da Flynn ya yi da jakadan Rasha ta maida hankali ne kan wasu takunkumai da gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ta kakaba wa Rashan.
Wani gungun mutane da suka yi damarar kai harin kunar bakin wake sun afka wata cibiyar binciken kayan noma mallakar gwamnati wacce ke haɗe da wani ɗakin kwanan ɗalibai na jami'a a arewa maso yammacin Pakistan a yau Juma'a, inda suka kashe mutane tara kana suka jikkata wasu sama da 35. Nan take ƴan sandan Pakistan da sashen jami'an tsaro da ke yaƙi da ta'addanci suka yi wa cibiyar da ke yankin na Peshawar ƙawanya domin kubutar da mutanen da ke ciki. An dai kwashe sa'o'i da dama ana ba ta kashi da maharan su uku. Daga baya shugaban ƴan sandan lardin Salahuddin Mahassud ya faɗa wa manema labarai cewa masu bincike suna ƙoƙarin gano ko wata gawa ta hudu da aka fito da ita daga cibiyar ta ɗaya daga cikin maharan ne. Ya kuma ƙara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkata har da ƴan sanda da jami'an tsaro na musamman da ke yaƙi da ayyukan ta'addanci. Da yawa daga cikin waɗanda harin ya rutsa da su a ɗalibai ne waɗanda yanzu haka suke samun kulawa a asibiti saboda raunukan harbin bindiga da suka samu.
Sabon shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya naɗa manyan jami'an sojin ƙasar a wasu muhimman mukamai. A jiya Alhamis aka fitar da sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar. Ba dai zaɓi ko ɗaya daga cikin ɓangaren 'yan adawa ba a mukamai 22 da ke majalisar zartarwar sabuwar gwamnatin, wanda hakan ya kawar da zaton da ake na cewa zai ɗara tsohon shugaban ƙasar Mugabe wajen aiwatar da aƙidar tafiya da kowa da kowa. A makon da ya gabata aka tilasta wa Mugabe mai shekaru 93 ya yi murabus daga mukaminsa na shugaban ƙasar ta Zimbabwe, ƙasar da ke kudancin Afirka, bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulki. Sojojin ƙasar ne suka fara kawar da Mugabe, lamarin da ya kai ga har ya rasa goyon bayan majalisar dokokin ƙasar da ke da mafi rinjayen 'yan jam'iyyar ZANU PF mai mulki. Sebastio Moyo, wanda shi ne janar ɗin da ya shiga kafar talabijin ɗin ƙasar, ya sanar da karɓe mulki daga hannun Mugabe, ya zama sabon ministan harkokin wajen ƙasar ta Zimbabwe.
A yau Juma'a Papa Roma Francis ya nemi gafarar 'yan gudun hijira musulmi da suka fito daga ƙabilar Rohingya a Bangladesh saboda ukubar da suka fuskanta, inda ya amfani da kalmar Rohingya da ke cike da takaddama siyasa, kalmar kuma da ya gujewa furtawa yayin da yake ziyara a Myanmar. Shugaban mabiya ɗariƙar ta Katolika na duniya ya kuma gaisa da wasu ƴan tsirarin ƴan gudun hijirar na Rohingya tare da sa musu albarka yayin wata haduwa da suka yi mai cike da so sarai inda ya riƙe hannayensu yana sauraron labaran azabar da suka sha. Papa Roman ya nemi gafarar mutanen a madadin waɗanda suka gana musu azaba. Gabanin zuwansa Bangladesh, Papa Roman ya fuskanci suka daga masu kare haƙƙin bil'adama saboda ya ƙi ambatar sunan ƴan ƙabilar ta Rohingya yayin da yake ƙasar ta Myanmar. Yayin ziyarar tasa a Bangladesh, Papa Roman Francis ya karrama wasu limaman cocin Katolika su 16 a wani taron addu'a da aka yi a babban birnin na Bangladesh. Akalla mutane da aka yi kiyasin sun kai 100,000 ne suka halarci taron addu'ar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Wata kotun kola Spain da ke birnin Madrid ta fara tuhumar shugabannin yankin Catalonia da suka jagoranci boran ballewa daga kasar gabanin wani zaben yanki da za a yi a wannan watan. A yau Juma'a, alƙalin kotun Pablo Reina ya fara bitar tsare mutanen da aka yi su 8 waɗanda su ne suka jagoranci gwamnatin ta Catalonia da kuma wasu masu fafutuka su 2 daga cikinsu har da mataimakin shugaban ƙasar ta Catalonia Oriol Junqueras. Ana dai tuhumar 'yan siyasar ne da laifin tanzara bore da cin amanar ƙasa da kuma ɓannata kuɗaɗen jama'a.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin yau, rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin cuta mai kare garkuwar jiki. Take ranar na bana shine haƙƙin da kowane bil'adama ke da shi akan hukuma da ta samu masa kiwon lafiya. Usman Kabara ya tattauna da babban daraktan hukumar yaƙi da cuta mai kare garkuwar jiki a Najeriya, Dr. Sani Aliyu, game da irin ƙoƙarin da hukumar take wajen ganin sun shawo kan cutar ta hanyar haɗin gwiwa da hukumar inshorar lafiya ta ƙasa. Kabara, gare ka.
Shin da farko me zaka ce akai?
A kowace shekara ɗaya ga watan Disamba muna rike wannan rana ne domin mu tuna da wanda suke da wannan cuta da wanda suke tare da mu da kuma wanda Allah ya musu rasuwa sabbin da wannan cuta. Ita ɗaya ga watan Disamba kuma muna amfani da ita ne mu ƙara duba abubuwan da muke da zai taimaka wa'annan marasa lafiya kuma me ya kamata a ce muna yi da bama shekarar da ta wuce. Ni kiyasin cewa jarirai wurin 37,000 ne aka haifa a Najeriya da wannan cuta. To in ka duba a duniya kanta, a cikin jarirai 4 da ake haifa da wannan cuta, ɗaya ɗan Najeriya ne. Najeriya ta fi kowace ƙasa haihuwar yara masu wannan cuta. Abin ta kai ci wannan cuta ce da idan aka sha magani, idan ita juna biyu ɗin ta sha magani, irin ta bai kama wannan cuta ba. Ministan lafiya wata Aisha Kadewale kwanakin baya satun da ya wuce ya faɗi muhimmanci da gwamnati take sakawa domin cewa babu jaririn da a haifa nan gaba a Najeriya da wannan. A kan haka ma kuma akwai wato inshora wato ya kamata a ce ana biya wanda wato National Health Insurance yi magana da gwamnati alhamdulillahi sun yadda mana cewa mu yi aiki da NHIS tabbatar cewa masu yin sida kuma suka sa health insurance
maganar tsarin inshorar lafiya
yanda nan gaba a hankali a hankali haka su ne na kasashen waje da suke ba mu kuɗi inda suke shigo mana da kayan aiki ai ba za su ci gaba da yi bahara ba. Kuma za su yi mana sallama, kare kafin su yi mana wannan sallama ai ya kamata a ce
mu mun riga mun yi ɗakin da za mu zauna a zun fita.
Yawwa, babban kiran da zai yi wata ta idan ba su san halin da suke ciki na ciwon sida ya hana da wanda bi su je a guda su. Muna da lamba 6222.
Oh, lambar ka ce 6222 kenan ko a turance?
Eh, abin da muke kira call center daga karfe 7 na safe zuwa 7 na dare Litinin zuwa Juma'a. In dai ka kira za mu faɗa maka inda za ka samu inda za a yi wannan gwajin. Eh, aso gwada kuma in ba ka da shi.
Shikenan, sai a gaya ma inda za ka kare kai.
To ka sai ka ci gaba da kula da kanka. Ya akwai abubuwan da ya kamata ya yi kare kanka daga wannan cuta. Idan kuma kana da shi, insha Allah za mu ba ka magani. Ko ba makamar mata masu juna biyu. Ka kira ga mata masu juna biyu don Allah kan Annabi ku je a guda. Ba don kawai don ku ba, don jaririn da kuke riƙe.
Muna godiya sosai Dr. Sani, sai Allah ya kai mu, kuma muna maka fatan alheri da kai da hukumar taka gaba ɗaya da ta 'yan Najeriya ba kusan zance ta ita naka ta kula da ciwo mai kare garkuwar jiki a Najeriya.
Na gode ƙwarai Malam Usman.
Kin bace kake malanta shi ka saurare ni har in gidawa. Ajabu ta mai cutarwa.
To Madalla Usman Kabara, kamar yadda muka saba yau rana ce da za ku kira ku faɗa mana ra'ayoyinku game da abin da ke faruwa a yankunanku. Amma kafin nan mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To kira na farko mun same shi ne daga jihar Bauchi. Wake magana daga jihar Bauchi?
Musa da Mugarko ne daga jihar Bauchi.
Malam Musa, me zaka bayyana, wani ra'ayi kake da shi da zaka bayyana mana?
Ni ra'ayi na yau da dadi zama ba na kama ku ne kawai shine, sannan kuma ina so in kira ga shugaban ƙasa.
To
da Allah ya taimaka mana da samu dan mu ɗan pension din na jihar Bauchi ba biya mu ba har yanzu.
To pension jaha ne ko gwamnatin tarayya?
Gratuity.
To Malam Musa, Allah ya sa waɗanda aka kira domin su sun ji, kuma mun gode da wannan kira da aka yi mana. To sai kuma jihar Ondo. Wake magana daga Ondo?
Malam Usman Kabara, barka da aiki.
Nazir Hausawa ne.
Nazir Hausawa, barka da aiki.
Yawwa, barka ka dai.
Sunana Hassan daga nan Ondo.
Malam Hassan, barka da warhaka.
Barkan ku da aiki.
Yawwa, barkan ka dai. Menene ra'ayinka?
Yau ra'ayina,
na'am,
zan yi dangane da gwamnatin jihar Kaduna ne.
To, muna sauraron ka.
Ma'aikatan da take takora 4,000 da wayansu abubuwa, wayansu suna cewa bai dace ba, amma wayansu sun ce sun dace.
Haka.
Mutum ne zai rantsuwa ya kama yana aiki, ana biyan sa a wata. Sai kaga kuma kusan a watan nan bai je wurin aiki ba kusan so nawa, amma kuma in wata ya kare zai karbi salary. To gara da gwamnati ta yi kuskure ma kan wannan abu.
To
abin da zan ce, ku tashi lafiya.
To Malam Hassan, mun gode kwarai da gaske. Sai kuma jihar Plateau. Wake magana daga Plateau?
Mai magana Imamu Abubakar daga Plateau State.
Malam Imamu, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine akan gwamnatin tarayya.
To
gaskiya kuma ta dan tsawata ma gwamnoninta.
To muna sauraron ka.
Yawwa, saboda gwamnonin nan gaskiya abin da shi Buhari alƙawari zai dinga mana kasan nan, to su gwamnonin nan gaskiya ba su mana. Yanzu kaman mu a nan Plateau, hanya daga Nasarawa zuwa Plateau gabaki da hanya gama mutuwa, kuma hanyar alƙawarin hanyar nan tun su ne kullum suna cira su mana, kullum sai accident ake, motoci suna faduwa hanyar nan gabaki da hanya gagara, kusan hanyar ma kusan kullum sai ya kamata ma aiki kowa da yanabi.
To, Malam Imam Allah ya sa waɗanda aka kira domin su sun ji. Bari kuma mu tsallaka Kaduna garin gwamna. Wa ke magana daga Kaduna?
Naziru Amin Ausa, barka da yammaci.
Na'am, barka da warhaka.
Yawa, Malam Mursala, Allah ya kira ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To, Malam Mursala, me zaka ce mana yau? A yau.
To, gaskiya abin da zan ce ina so in jinjina ne kan mutane uku. Na farko da shi shugaban ƴan sanda na ƙasa, sai kuma commissioner ƴan sanda na Kaduna, sai kuma bishop na Rigasa. Duba da yadda musamman a Rigasa gaskiya bishop ne yana iya kokarin shi, kuma muna masa addu'a. Roƙon da nake shi ne cewa muna roƙo don Allah ƙara mana division a Rigasa, kuma ƙaro mana ƴan sanda saboda aiki ci gaba tafiya da kyau, saboda bishop na iya kokarin shi, kuma muna yaba masa insha Allah da fatan za ta shi lafiya.
To, Mursala, mun gode. Sai kuma har yanzu dai muna Kaduna. Wa ke magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma Naziru Hausawa ne, muka barka da yamma.
Amin. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, mai radio da recorder, me zaka ce mana a yau?
To, alhamdulillah, ni yau ina so dan taba wani shugaban karamar hukuma ne na jihar Kebbi.
To, muna sauraron ka.
Wanda ake kira LOLwa, wanda ake kira da Alhaji Sule mai dumu-dumu.
To,
so idan muka dauka gaskiya cewa madan gabanar Dauko Sagudin nan gaskiya mutum ne mai kirki, kuma wanda mun ji mun bincika mun tabbatar da cewa yana yi wa mutane aikin alkhairi, to ya kamata ɗan karamar hukuma su bashi goyon baya 100% domin ya tafi da wannan karamar hukuma yanda ya kamata. Kuma damun abin da ake so kenan, in shugaban karamar hukuma yana kulawa da al'ummar karamar hukuma shi, to kaga duk irin abubuwan da za a yi dole za ka ji al'umma suna taimawa. To, babu shakka Alhaji Sule mai dumu-dumu a jihar Kebbi, to babu shakka gaskiya chairman wasu local government ɗin nan muna taya kan jinjina, kuma muna godewa da irin abubuwan da kake al'umma na alkhairi da fatan.
To, Madalla Musa, bari mu tsallaka Katsina. Wa ke magana daga Katsina?
Kana magana da Jamilu Sani.
Malam Jamilu, menene ra'ayinka a yau?
To, ra'ayina shi ne gaskiya game da koran ma'aikata da ake Kaduna State. Gaskiya ba mu ji daɗi ba, saboda mutane ne wanda dama suna an ɗauke su nan suke cin abincinsu, kuma a ce yanzu lokaci ya zo wanda za a kore su. Gaskiya babu daɗi. Saboda haka muna kira da gwamnan Kaduna ya duba da yanayin da halin ƙasa ma take ciki yanzu, kuma a ce ana koran ma'aikata. Babu daɗi.
To, Malam Jamilu, mun gode da wannan kira naka. Allah ya sa waɗanda aka yi kiran domin su sun ji. Sai kuma Bauchi. Wa alaikumus salam. Wa ke magana daga Bauchi?
Kana magana da Sama'il Fawa, kafin ma da karamar hukumar jihar Bauchi.
To, Malam Sama'il, wayarka tana ɗan motsi haka, tana ƙara da yawa, me wa ka tsaya a guri guda?
To, ina tsaye. Kana ji na?
Yawwa, ina jin ka yanzu. Duk da haka dai tana ɗan ƙarar, amma faɗi me zaka, menene ra'ayinka?
To, alhamdulillah, yau ra'ayina ina godiya wa Allah subhanahu wata'ala, kuma ina ƙara godiya ma Muhammadu Buhari akan alƙawuran da ya ɗauka mu ƴan Najeriya. Alhamdulillah, mu dai tsakanin mu da Allah a jihar Bauchi karamar hukumarmu mun ci awa 24 ko awa. Gaskiya shugaba Muhammadu Buhari ya zama gwarzo, ya zama jajirtacce, kuma muna masa addu'a Ubangiji Allah ƙara kare shi a shugabancin.
To, ina kirji tan layin Malam Sama'ila ya tsinke, don ba na daina jin sa ma gaba daya. To, bari mu tsallaka jihar Kogi. Wa ke magana daga Kogi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Ina magana da Jiniya Lelo a Jakuta a nan jihar Kogi.
To, Malam Jiniya, me ra'ayinka a yau?
Ra'ayina kira nake ga gwamnan jihar Nasarawa ya taimaka mana a janye wannan abun da aka yi mana mofila ne, yanda za a cilla mu ba ki amfani tsakani da Allah. Wannan abu ba mai yiwuwa ba ne tsakani da Allah.
Killace ku kamar yaya?
Kamar killace dabbobin da aka ce a ba su yawo a ɗan ɗiban masu wuri, ai ba abu yi ba ne tsakani da Allah. Ashe nan inda suka yi shekaru, nan da suka shekara nan za su yi rani, ai ba ta yiwuwa a tsakani da Allah. Muna faɗi mai da babban murya, wannan abu ba za su yi ba, ba ta haifu ɗa mai ido ko da alkaɗan ta taimaka mana ya ba mu mulkulanmu a cikin muna da yanki a Najeriya.
To Malam Jini, Allah ya sa waɗanda aka kira domin su sun ji. Sai kuma jihar Zamfara. Wake magana daga Zamfara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sa'idu Magardinin Magaji Local Government jihar Zamfara.
Wa alaikum assalam Malam Sa'idu. Ya menene ra'ayinka yau?
Alhamdulillah. A ra'ayina ana akan magana barayin shanu.
Hello. Malam Sa'idu.
Ina jin ka.
To ina jin Sa'idu ya tsinke yanzu na Maiduguri. Na Maiduguri kai kake magana ko daga Maiduguri?
Sunana Barkindo Muhammad Sa'idu.
To Barkindo, me ra'ayinka?
Gaskiya ra'ayina kullum ina ta neman samun ku ga Allah bai kadar na same ku. Ina so in magana ne akan abin da ke faruwa kan malaman Kaduna.
To ka san an ce abin da yawa, yau kai sa aka same mu, sai ka gaya mana abin da ke ranka muji.
Gaskiya ɗan Najeriya sun yi ta magana, sun yi ta koke-koke akan koran wannan malaman. Amma ni tambayan da zan yi wa masu koke-koke akan abu cewa wanda suke cewa bai dace ba, tsakani da Allah ka ba ɗan da ko kaya misali bai kai ma wannan kayan ba. In ka zo kace ba za ka biya shi wannan kuɗi ba, ko kace ka fasa bashi wannan dakuncin din nan, shikenan sai jama'a su taru su ce maka kan ci abin da kai ba daidai ba. Wayannan ɗaliban nan fa su ne likitocin gobe, su ne injiniyoyin gobe, su ne lauyoyin gobe, su ne sojojin gobe. Idan ba samu ilimi na kwarai ba, ya Najeriya za ta zama? Mutum bai dace da wannan aikin ba, ya hakura. Dole ne sai an yi aikin gwamnati ne ya je nema ilimi mana. An ce fa za a kori ma'aikata 21, za a ɗibi 25, dukkan su wannan 25 ba ɗan Kaduna ba ne? Mu wallahi gaskiya mu ɗan Najeriya special maka mu ɗan Arewa, abin kunya ne a gare mu. Musamman ma mu sai a ce a bai dace ba, a bai dace ba, ina za su ci abinci? To a je a ci abinci akan hakkin ɗalibai talakawa, waɗanda ba za su zo makarantar gwamnati, musamman makaranta mai kuɗi ba sai makarantar gwamnati. Gaskiya abin da Nasir El Rufai yayi daidai. Allah ya sa sauran gwamnonin Najeriya ma su wasu kwaikwaye shi game da al'amari ilimi. Al'amarin ilimi ya kamata a yi masa wannan state of emergency.
To Madalla Barkindo, bari mu tsallaka Nasarawa, jihar Nasarawa. Ke magana daga Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Kafe Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Nazir, barka da aiki.
Shafale, barka da warhaka.
Yawa Malam Nazir, a gaskiya fisabilahi ina son 'yan Najeriya su yi nazari da tunani, su sani wannan ƙasa namu Najeriya sannan famu ne muka yi ta, kuma jihar nan shugabancin nan talakawa ne musamman suka kawo ta. Ya kamata shi Malam Nasir El Rufai ya sani cewa wayannan malamai a gaskiyar magana sun shekara 15, akwai wanda suka shekara 20, suna koriyar da ɗalibai a jihar Kaduna. Saboda Allah da Annabi, har kamar yanzu a ce waɗannan malamai wai ba su iya karatu jarabawa na ɗan Haji Hudu? Ai wannan abin kunya ne. Abin da ya kamata ya sani, su malaman nan suna da yara, suna da mata waɗanda suke ciyar da su a ƙarƙashin aikin da suke yi. Saboda haka in an ce za a yi irin wannan, mu ba wai mu talakawan Najeriya mun ce ba mu su ba. Amma ya kamata a zauna ne a yi shi akan ka'ida, kar a maida abun ya zama siyasa na yaudara, na cin mutunci, na kawo wanda ake so. Saboda haka kiran da muke yi don Allah da Annabi, a zauna a yi nazari da tunani da irin abun da aka yi.
To Shafale, mun gode. Sai kuma Zuru, kiran mu na ƙarshe. Wake magana daga Zuru. To Malam Nasir, a gurguje me zaka ce lokaci? Na ga ana daga mun hannu.
To ra'ayina yau shine tsakani da Allah, ina kira da jami'an nan da su Emirates gaba daya, da su tori da kiyama na da kosa goye, kamar yadda wani ya faɗa a lokacin da zaro da Kaduna. Shine ni ba ni da ba wata cikin Kaduna ba sai mu da ke da kosa goye. Tsakani da Allah ya ce kiyama ina kosa goye, ya kamata su kiyama ni da su tori da shi, da kuma shi da mu nan zoro da na bakai da na makaba.
To Madalla, da kuma wannan kira na Malam Nasiru daga Zuru a jihar Kebbi, muka kawo ƙarshen kirayen namu.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Jami'an ƙasar Vietnam sun ci gaba da ɗaukar matakan murƙushe 'yancin faɗin albarkacin baki. Wanda ya faɗa cikin wannan tarko kwana-kwanan nan shine wani ɗan raji Nguyen Van Ho, wanda aka yanke wa hukuncin shekaru 7 a gidan yari akan zargin da ake masa na hada farfaganda akan gwamnatin kasar da nuna sakonnin na kin gwamnati ta hanyar harhada bidiyo tare da dorawa akan yanar gizo da niyyar nuna rashin yarda kan yadda gwamnati take takalar lamarin zubar da dagwalo mai guba a shekarar 2016. Shari'ar ho an yi ta ne a cikin awa 2 da rabi rak kuma bai samu lauyan da zai kare shi a kotun ba. Kana bayan shekaru 7 da aka yanke mishi a gidan yari, kotun ta kara da cewa za a yi mishi daurin talala har na tsawon shekaru 3 bayan fitowarsa daga gidan kurkukun. A watan Afrilu shekarar 2016, wani kamfanin robobi na kasar Taiwan mai suna Formosa Plastics ya saki wasu sinadarai masu guba daga babban kamfanin su wanda yake tashar jirgin ruwa ta Hatin. Sinadaran sun yi sanadiyar mutuwar akalla ton 115 na kifaye, abinda ya yi sanadiyar jefa masunta da masu sana'ar yawon bude ido a larduna 4 na kasar a halin rashin aikin yi. Kamfanin ya sha alwashin bayar da dalar Amurka miliyan 500 domin gyara wuraren da abin ya shafa da kuma biyan diya ga mutane, amma gwamnatin tana fuskantar zanga-zanga akan adadin kuɗin da kuma yadda take daukar lokaci wajen biyan jama'a kuɗaɗen. Ho shi ne mutum na farko da ya watsa labaran zanga-zangar da mutane suke yi kai tsaye ta internet a kofar masana'antar karafa na kamfanin da ke Hatin, inda ya yi amfani da injin drone. A watan Oktoban da ya gabata ne bidiyon shi mai nuna masu zanga-zanga fiye da 10,000 ya ja hankalin mutane da yawa a duniya. Mataimakin daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai kula da yankin Asia, Phil Robertson, ya yi watsi da hukuncin hotun na cewa wannan hukuncin da aka yanke wa ho ya nuna karara yadda gwamnati ta kuduri aniyar jujjuya mutane kan harkokin shari'a da kuma haƙƙin bil'adama. Ya kara da cewa ta yaya za a yi a ce shugabannin wani babban kamfani mai rassa a kasashen duniya waɗanda suka gurbatar da teku wanda ya yi sanadiyar durƙusa da tattalin arzikin yankin da larduna 4 sun ci gaba da harkokinsu na yau da kullum, amma kuma matashin ɗan jaridan da ya taimaka wajen ban kadar asirinsu ya tafi gidan kaso. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Norrett ta ce abin damuwa ne yadda kame da hukunta masu zanga-zangar lumana a Vietnam tun shekara 2016 ke karuwa. Amurka tana kira ga Vietnam da ta saki Van Ho, Mother Mushroom da duk mutanen da ake daure da su saboda ra'ayoyinsu sun sha bamban da na gwamnatin, kuma ta sakarwa da al'ummar Vietnam mara su bayyanar da ra'ayoyinsu cikin lumana ba tare da tsangwama ba, kuma ba tare da fargabar za a ci zarafinsu ba. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu ga kuma Mahmud Lalo da labarai amma a takaice.
To a yau Juma'a, tsohon mai baiwa shugaba Donald Trump shawara kan harkokin tsaro Michael Flynn ya amsa laifin cewa ya yi wa hukumomin da ke bincike kan hulɗarsa da jakadar Rasha da ke Amurka ƙarya. Wannan amsa laifi wata alama ce da ke ƙara nuna cewa Flynn na baiwa kwamitin na musamman da ke binciken zargin katsalandar ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na bara haɗin kai. Akwai kuma zargin cewa gangamin yaƙin neman zaben Trump na da hannu a lamarin. Wata sanarwa da aka fitar bayan da Flynn ya bayyana a gaban kotun ta nuna yadda Flynn ke cewa, na amince a gaban kotun nan cewa a matsayina ne mai imani da Allah, abinda na aikata laifi ne kuma ina kokari na gyara wannan laifi. Wani gungun mutane da suka yi damarar kai harin kuna bakin wake sun afka wata cibiyar binciken kayan noma mallakar gwamnati wacce ke haɗe da wani ɗakin kwanan ɗalibai a Pakistan.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Hamida Hamdun da ta hada shirin, da injiniyan mu Cedric. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.